Barkanku dai masu sauraro. Sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadija.
Kuma wannan labarin
zai iya ceton
rayuwarku. Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Naija.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da saɓawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 081 82 1 2 3 4. To bari mu shiga cikin shirin.
A yau muna tare da baƙuwarmu, Antonietta Kalunta, tauraruwar fim ɗin Milkmaid, wanda ke wakiltar Najeriya a gasar fina-finai ta duniya, wato Oscar Award. Za mu ba ta labarinmu na wannan satin.
Barkanku dai masu sauraro.
A wannan makon za mu kawo muku labarin wata mace da saurayinta mai zafin kishi da farautar da 'yan sanda suka yi ta yi ruwa a Jallo cikin ƙasashe uku.
Muna cikin watan Yuli, kuma Kelechi Williams yana gudun tsira. Ya yi kwanaki yana tuki a kan hanya. Ya bar Najeriya 19 ga watan Yuli, ya wuce ƙasar Ghana. Kuma a lokacin ya isa iyakar ƙasar Côte d'Ivoire. Yana hanyar shiga Abidjan, babban birnin ƙasar Côte d'Ivoire ne, tayar motarsa ta sace. Kelechi ya gyara tayar sannan ya ci gaba da tafiya inda ya dosa.
A can jihar Lagos kuma, mataimakin kwamishinan 'yan sanda, wato ACP a turance, mai suna Okoro, yana kula da shige da ficen Kelechi. Ya samu rahoton cewa shi Kelechi Williams ɗin, wanda ake zargi da kashe wata mata mai suna Lizzie Injideka Nweze, ya tsere. An neme shi an rasa. ACP Okoro a bincikensa ya gano cewa a lokacin Kelechi yana Ghana, kuma tabbas yana yunkurin tsallakawa cikin ƙasar Côte d'Ivoire. Dole ne ya yi duk yadda zai iya kama shi kafin ya tsallaka, domin kuwa zai yi wuyar su kama shi idan har ya shige cikin wata ƙasar.
Kelechi Williams saurayi ne ɗan shekara 33 daga ƙauyen Aguma a jihar Anambra. Yana sana'ar saye da sayarwa ne. A wani lokaci tsakanin shekara ta 2011 ko 2012 ya haɗu da Lizzie a hotel ɗin Hotel D.O. a Ghana.
Lizzie wata mace mai shekaru 39. Daga hotunanta da muka samu a intanet, Lizzie fara ce, kuma mai matsakaicin tsayi. 'Yar kasuwa ce da take sana'ar sayar da kayan sawa na mata da takalma da jakunkuna. Lizzie shugaba ce mai cikakkiyar iko, wato CEO a kamfanin Edmark International.
Wato Lizzie mace ce mai ƙoƙarin neman na kanta kenan?
Haka ne, Antonietta. A lokacin da Lizzie ta ziyarci Hotel D.O. a Ghana, yayin da Kelechi ya ji tana yaren Igbo, wato ɗaya daga cikin manyan yarukan Najeriya, sai suka gaisa kafin kowa ya kama gabansa. Bai sake ganin Lizzie ba sai a Najeriya a jihar Anambra, lokacin da shi Kelechi ɗin yake hanyar zuwa sayan abinci daga hotel ɗin da yake. A hanyar tasa ne ya ga Lizzie a bakin hanya tana jiran babur ɗin a Caba.
Ikon Allah!
Wai kare da tallan tsire ba! Ya isa wurin da take tsaye, suka gaisa, ya kuma tuna mata cewa sun haɗu ne a Ghana. Daga nan ne suka yi musayar lambar waya. Daga bisani kuma suka haɗu a yammacin ranar. Bayan wani ɗan lokaci sai abotarsu ta koma soyayya. A wannan lokacin Lizzy ta sanar da shi cewa tana da aure har ma da yaya hudu, kuma ko dai ita da mijin nata sun rabu ko kuma suna kokarin rabuwa, ba mu da tabbacin kowanne ne a ciki. Wasu rahotanni da muka duba sun nuna cewa da alamun mijin nata yayi wa yar aikin su ciki ne.
Ban gane ba, wai an yi yamma da kare, mai aikin su fa kace?
Wannan zancen haka yazo Antonietta. Mai aikin sa aka ce yayi wa ciki, watakila haka ne musabbabin sabani tsakaninta da mijin nata. Shi Kelechi mazaunin Ghana ne, ita kuma mazauniyar Lagos ce, kuma a haka soyayyarsu ta ci gaba da zurfi. Daga dukkan alamu komai yana tafiya lafiya sumul. A wannan dalilin Kelechi ya nemi Lizzy ta aure shi, amma bata amince ba. Kuma duk da faruwar hakan, soyayyar tasu ta ci gaba da haɓaka har ma suka fara kwana a gidajen juna. Daga ƙarshe ma har ya samu damar haɗuwa da ƴaƴanta a wani lokaci da ya ziyarci Najeriya.
Daga bayanan da muka samu daga waɗansu rahotannin, sun ma fara kasuwanci tare. A lokacin da Lizzy ta faɗa da kasuwancinta, ta ɗauke shi aiki domin ya kula da wasu rassa na kamfaninta da ke Ghana.
Rabia, abin nasu dai gwannin sha'awa. Sun yi yanayi da waɗanda soyayyarsu ta kai ƙololuwa, kamar ma suna tsara yadda rayuwarsu za ta kasance ne. Ga gida ɗaya a Lagos da ɗayan kuma a Ghana, kuma ga yaranta.
Abubuwan da yawa kam Antonietta, kuma duk abubuwan nan suna tafiya sumul ƙalau kafin yammacin 19 ga watan Yuli. Ranar 16 ga watan Yuli, shekara ta 2014, Kelechi ya kai wa Lizzy ziyara a Lagos. Kituna cewa dama idan sun ziyarci juna suna zama a gida ɗaya ne. Don haka a ranar Juma'a 18 a wannan watan dai, Lizzy ta fita unguwa kuma ta sanar da Kelechi cewa shi ya zauna a gida domin ya huce gajiyar tafiyar da yayi. A ka'ida ƙarfe 6 ya kamata ta dawo gida, amma da agogo ya buga ƙarfe 8 kuma har a lokacin bata dawo gidan ba, sai ya kira layinta, amma kuma shiru ba amsa.
Can dai wuraren tsakiyar dare ta dawo gida, Kelechi ya tambaye ta me yasa bata amsa kiran wayarsa ba. Sai ta ce bata ji bane, domin ta sa wayar a silent. Ba tare da wani jinkiri ba ya zaro wayarsa ya sake kiran lambar wayarta. Kiran ya shiga kuma wayar ta yi ƙara a fili.
Fallasa, wai auren bashi ta faru ta kare.
An yi wa mai dami ɗaya sata. Ga dukkan alamu dai Lizzy ƙarya ta yi masa. Sannan ne kuma ma Kelechi ya kula cewa a mankas take. A take ya fusata, ransa ya ɓaci. Cikin fushi ya tambaye ta ko ta wannan hanya ne za ta saka masa barin duk abin da yake yi a Ghana da yayi, domin kawai ya kawo mata ziyara. Suna cikin wannan badagalan ne wayarta ta yi ƙara. Kelechi ya miƙa hannu ya ɗauki wayar, ya amsa, sannan ya kai kunnensa. Muryar wani namiji ya ji daga ɗaya ɓangaren yana tambaya, "Baby, kin isa gida?"
Tab, allura ta tono garma kenan.
Ƙwarai kuwa, kaka tsara kaka. Ai fa kamar waɗanda shaiɗan yake buga gangaro a azu. Sai jayayya ta kaure tsakaninsu. Suna cikin jayayyar ne, Kelechi ya ɗauki wayar Lizzy ya kwankwatsa a ƙasa. Kafin ya ankara, ta fara wurga kayansa waje tana cewa ya fice daga cikin gidanta. Kafin kifta idanu sai abubuwa suka rikice. Fadan ya koma daga cacar baki zuwa doke-doke da make-make. Lizzy ta tsinka masa mari sannan ta kama gabansa ta murɗe. Sai Kelechi ya kama mayafin da ke wuyanta ya shake ta. A nan ne Lizzy ta faɗi wanwara a ƙasa ba ta motsi.
Tashin hankali. Wannan shine tausayin takaba.
Wai auren shi daɗe ba? Don haka cikin firgici da ɗimuwa, Kelechi ya ɗauke wayoyin Lizzy guda uku, ya kuma cire 100,000 daga katin ATM ɗinta, sannan ya ɗauki motarta ya nufi hanyar Ghana.
Da safiyar ranar Asabar 19 ga watan Yuli na 2014, Cineye ta kwankwasa kofar ɗakin mahaifiyarta, amma shiru mahaifiyar bata amsa ba, kuma bata buɗe kofar ba. A yawancin lokuta mahaifiyarta ta idan ta biyu a irin wannan lokaci. Watakila sanin hakan yasa cini ta ci gaba da kwankwasawa. Da ta ji shiru ba amsa, nan da nan ta manta da tarbiyyar cewa idan an kwankwasa kofa sai an bayar da izinin shiga. Sai ta murda hannun kofar. Amma sai ta ji ta a kulle.
Sai ta fita waje ta sanar da mai gadin su mai suna John Tungwin cewa tana ta kwankwasa kofar ɗakin mahaifiyarta, amma shiru-shiru bata bude kofar ba. Shi ma mai gadin haka ya bashi mamaki, domin ya san cewa Lizzy tana cikin gidan nan bata fita ba, amma kuma wasu awanni da suka shuɗe, Kelechi ya fito daga cikin gidan, ya faɗa wa John ɗin cewa shi da Lizzy za su fita. Amma Lizzy ɗin tana buƙatar ta cire naira 100,000 daga asusun bankinta. Lizzy ta yarda da mai gadin ta John, har ta amince ta sanar da shi lambobin sirri, wato pin na cire kuɗi daga katin ATM ɗinta. A dalilin haka ne Kelechi ya tafi tare da John don ciro kuɗin.
Har ta amince ta bawa mai gadinta lambobin pin ɗinta, amma ba Kelechi ɗin da take soyayya da shi ba. Anya ba lauje cikin naɗi a wannan al'amarin kuwa?
Eto, biri ya yi kama da mutum. Ga dukkan alamu bata amince da shi wajen bashi lambar pin ɗinta ba. Lokacin da suka dawo gidan daga ciro kuɗin, sai Kelechi ya faɗa wa John cewa Lizzy ta fasa fita. Har sai wani lokaci nan gaba. A wannan lokacin John bai bawa maganar wata fassara daban ba.
Amma yanzu da Lizzy bata amsa buga kofar ɗakin ta ba, sai John ya shiga damuwa. Nan da nan ya samo tsani ya leka ta tagar ɗakin. Ya hango ta rigingine ta yi ɗaiɗaya a ƙasa, babu alamun rai a tare da ita. Nan da nan John ya kira iyayen Lizzy ya sanar da shi abin da idanunsa suka gani masa. Shi kuma yayan nata ya yi maza ya kai rahoto zuwa charge office na area E da ke unguwar Pestak a Lagos. Bayan karɓar ƙorafin nasa ne, sai ɗan sanda suka fara aikinsu.
Tuni Kelechi ya ci ƙafar kare har ya shiga ƙasar Ghana, yana ƙoƙarin tsallakawa iyakar Cote d'Ivoire. A gida Najeriya kuma, 'yan sanda sun ɗauki gawar Lizzy, kuma suna neman Kelechi ruwa a jallo. Bincikensu ya nuna musu cewa yana Ghana.
Rabia, su fa a Lagos suke, shi kuma kin ce ya ma shiga ƙasar Ghana. To ta ya suka gano wurin da yake?
Kin tuna na faɗi cewa a ranar da suka yi faɗan ya fita da motar ta?
Jeep ɗinta ko?
To ashe a wannan motar, Lizzy ta sa na'ura mai nuna duk inda motar take, wato tracker. Lokacin da ACP Okoro ya samu wannan bayanin, sai ya fara bibiyar zirga-zirgar motar. Ta haka ne ya gano cewar Kelechi ba a wuri ɗaya yake tsaye ba. Bayan haka kuma, baya sama da mintuna 20 a wuri ɗaya tun da ya bar Lagos. Nan da nan Okoro ya nemi wani abokinsa wanda shi ma ɗan sanda ne a ƙasar Ghana.
Bayan sun tattauna akan abin da yake faruwa, sai aka buɗe fayil kan lamarin. Amma a ƙa'idar aikin 'yan sandan Ghana, suna buƙatar wani ya shigar da koke kan lamarin kafin su fara ɗaukar kowane irin mataki. Don haka aka sa wani daga cikin abokan dangin Lizzy ya shigar da ƙorafin da sunansa a ofishin rundunar hukumar 'yan sanda ta duniya, wato Interpol da ke Ghana. Faruwar hakan ke da wuya sai 'yan sandan Interpol suka tsunduma cikin aiki. Shi kuma ACP Okoro ya aike musu dukkan bayanan da suke bukata game da motar da yake bibiya domin ganin Kelechi ya shiga hannu.
Duk wannan abin da ake yi, Kelechi ba shi da masaniyar cewa ana bin sahunsa. Bayan ya gyara tayar motar da ta yi faci, sai ci gaba da tafiya abinsa cikin kwanciyar hankalin cewa babu abin da zai hana shi shiga cikin ƙasar Cote d'Ivoire.
Wannan shine rashin sani wanda ya fi dare duhu. Shi wato a nan yana tunanin shi kenan tunda ya tsere daga Lagos. Babu wani dalili da zai iya sawa a kama shi kenan?
Ba shakka abin da yake ransa kenan a wannan lokacin. Ya kai kan iyakar ƙasar, kuma ya haɗu da ma'aikatan hukumar hana fasakauri ta ƙasar, wato customs, akan iyakar shiga Cote d'Ivoire ɗin. Waɗanda kuma suka bashi izinin shiga cikin ƙasar. Cikin kwanciyar hankali ya ci gaba da tuki zuwa Abidjan.
Kina nufin cewa ba su tsayar da shi a bakin boda ba?
Ina fa, ai ya ci gaba da tafiyar sa cikin kwanciyar hankali har ma ya shafe kilomita 62 yana tuki a cikin kasar ta Cote d'Ivoire. Sai kwatsam ƴan sanda suka tare shi a mahadar Abioso Junction, kuma nan da nan suka damka shi a hannun jami'an Interpol dake Ghana. Daga nan sai ƴan sandan Najeriya kuma suka amshe shi, suka dawo da shi Najeriya domin ya fuskanci shari'a a kasar.
Amma yaya tazarar tsakanin sa da Abidjan take lokacin da aka kama shi?
Yana da kamar kilomita 115 kafin ya isa Abidjan, wato tukin kimanin awa 2 kenan.
To wa ma ya san abin da zai faru inda ya shiga Abidjan din? Bana tantamar cewa zai sayar da motar ne, kuma daga nan shikenan babu ta yadda zai a gano shi.
Gaskiya ne wannan.
Bayan ƴan sanda sun dawo da shi Najeriya, sai suka ci gaba da binciken su. Sun hada gwiwa da kotun Ghana domin samun sammacin bincikar gidan Kilechi dake Ghana din. A nan ne suka samu waɗansu daga cikin abubuwa mallakin Lizzy.
A bincikenmu mun gano cewa za ta iya yiwuwa wannan ba shine karo na farko da Kilechi yayi arangama da hukumar ƴan sanda ba. A bayanan da muka samu daga jaridar Vanguard, daga binciken da ƴan sanda suka yi, Kilechi ya ɗauki dogon lokaci yana aikata laifuka. Jarida ta nuna cewa a wani lokaci Kilechi ya zauna a ƙasar Afrika ta Kudu. A nan ne aka yi zarginsa da aikata laifin kisan kai, kuma a bisa wannan dalili ne ya gudu ƙasar Ghana.
A lokacin da aka kama Kilechi, ya bayyana cewa a shekara ta 2005 ya tafiya zuwa ƙasar Afrika ta Kudu, amma bayan wata biyu sai aka koro shi Najeriya. Bayan an koro shi din ne ya tafiya zuwa Abidjan, a inda ya fara sayar da kayan gwanjo. A dalilin yakin basasa da ya barke a kasar Cote d'Ivoire, sai ya koma Ghana da zama. A nan ne ya fara sana'ar sauke kaya da kuma sayar da kayan gwanjo.
Kilechi ya amsa laifin kashe Lizzy, amma fa a cewar sa bai yi niyyar kashe ta ba, tsautsayi ne kawai aka samu.
An gurbanar da shi a gaban alkali a shekara ta 2016.
Amma a shekara ta 2014 aka kama shi. Kuma ka ce sai a shekara ta 2016 ne aka gurbanar da shi a kotu. Me yasa aka ɗauki har shekaru biyu kafin a gurbanar da shi a gaban kotun?
Ban tabbatar da dalilin hakan ba. Kuma ba mu samu wasu sababbai game da faruwar hakan ba. Don haka ba mu da tabbacin abin da ya faru. Amma kada ki manta, binciken ya hada da wasu kasashe ne. Ina kyautata zan cewa ma ba dan traka dake jikin motar Lizzy ba, da ba yadda za a yi jami'an tsaro su gano shi.
Tabbas kana tunanin ko ita Lizzy ta yi hasashen hakan na iya faruwa ne?
A'a, ko daya. Yawancin mutane suna sa traka a motocinsu, musamman idan motar tasu mai tsada ce, kuma ana yayinta saboda barayi. Kuma motar Lizzy kirar Range Rover ce, wacce a wannan lokacin mai tsada ce, ba kowa ne yake iya sayan ta ba. Amma dai gaskiya ta yi dabara da ta sa na'urar.
Kuma Antonietta, wani abun burgewa shi ne yadda jami'an tsaron Najeriya da na Ghana suka haɗa kai, suka yi aiki tare, wanda hakan ne ya bayar da kyakkyawar mafita wajen kama wanda ake tuhuma din.
Gaskiya ne Rabi'a. To amma kuma yawancin rahotannin da muka sani waɗanda ake satar mota a ciki, masu satar mota suka canja launinta da lambarta.
Haka ne Antonietta. Shi Kilechi bai sauya komai na motar Lizzy ba, amma ta yi hakan ba zai rasa nasaba da bai jima da ɗaukar ta ba. Bai ma kai inda ya nufa a Cote d'Ivoire ba, aka damke shi.
Wataƙila hakan ya faru ne saboda bai san akwai traka a cikin motan ba.
Gaskiya ne Rabi'a. Wani arashin shi ne, Tawi Kilechi ya yi yunƙurin wucewa daga Ghana ne, saboda iyalin Lizzy sun aike masa da saƙon cewa sun san yana Ghana. Don haka da ya san akwai traka a jikin motar, zai iya barin ta a nan tun farko.
Ƙwarai da gaske. Don haka yana da kyau ku riƙa sawa abubuwan hawanku traka. Hakika ƴan sandan Najeriya da Ghana da Cote d'Ivoire sun yi namijin kokari.
Kar ki manta har da ƴan sandan Interpol.
Ku kasance tare da mu a makon gobe cikin shirinku na True Crime Naija, inda a wannan karan za mu kawo muku labarin wata mace wacce ta ziyarci saurayinta don faranta masa rai, amma ta ƙarke da samun kanta cikin kabari a ƙarƙashin gadansa. A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 audio da kuma WhatsApp a lamba ta 081-823-1234. True Crime Naija production ne na Triple E Media production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 audio a YouTube. Kar ku manta ku danna ƙararrawa bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Ku ziyarci shafinmu na yanar gizo a 234audio.com, kuma ku yi downloading app ɗinmu mai suna 234 audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da wayar ƙirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, sai Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan application ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. Waɗanda suka kawo muku wannan shiri su ne Rabi'a Hadejiya, Nasir S. Gwangwazo, Rahmat Muhammad, Didan Juma Tabakaji da Sam Tabakaji. Ɗaukar nauyin shiri Rahmat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala'iwa Badu Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a shafinmu na 234 audio. Kasance cikin ankara da aminci a koyaushe. Sai mun haɗu a shiri na gaba.